الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم القيامة يا أم أوامى سؤال بركة للي مسني مسيح الدجال كومو تشي الدجال متمني daga cikin ɗan adam gaba ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar da shi a cikin halittu na ɗan adam mutum ne kamar kowa sa'annan kuma zai fito a ƙarshen wannan zamani wanda da shi Allah subhanahu wa ta'ala zai fitini al'umma ya fiti mutane ta hanyar ayoyi da kuma wasu abubuwa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi wanda zai fitini al'umma da wannan din misali kamar saukar da ruwan sama da kuma sanya ƙasa ta fitar da tsirrai nan take ba lokacin ruwa ba kamar irin wannan lokaci na sanyin sai ce sama ki saukar da ruwa ƙasa ki fitar da tsiro kuma sai ta fitar babu mai irin wannan aikin sai Allahu subhanahu wa ta'ala to shi zai zo ya ringa aikata ayyuka irin na Allah madaukakin sarki gaba ɗaya sa'annan kuma dukkan annabawan Allah subhanahu wa ta'ala sun tsawatar da mutane sun tsawatar da al'ummarsu akan fitinar dajjal manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fi su tsanantawa akan abin da ya shafi fitinar dajjal gaba daya kamar yadda yazo cikin hadisi wanda Imam Muslim ya ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa abin da ke tsakanin wato abin da yazo a jikin na dan adam na halittan dan adam tun daga lokacin da aka halicci dan adam har zuwa tashin alqiyama babu wani abin da zai yafi wahalar da dan adam na fitintinin duniya sama da fitinan dajjal fitinan dajjal ta fi dukkan wasu fitintinu da dan adam yake shiga a cikin rayuwarsa ita ce mafi girman fitina mafi bala'in fitina da dan adam zai shiga a wani hadisi kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake fadi hadisin da Imam al-Bukhari ya ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ma bu'itha nabiyyun illa anzara ummatahu al-a'war al-kazzab manzo Allah yace ba aiko wani annabi ba face sai ya tsawatar wa al'ummarsa sai ya gaya musu sai ya ja musu kunne akan fitinar dajjal akan fitinar mutumin da zai zo mai ido guda daya kuma makaryaci manzo Allah sai yace ku saurara ku ji ala innahu a'war ku gane wannan mutumin da zai zo muku to ku gane cewa mai ido daya ne wa inna rabbakum laysa bi'a'war lallai ku sani cewa ubangijinku kuma laysa bi'a'wara ubangijinku Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halice ku kuke bauta masa shi ba mai ido daya bane ba idonsa daya bane sai manzo Allah sai yace wa inna baina aynihi maktubun kafir a tsakanin idanuwan dajjal idansa wanda take ba ta da kyawu da wanda take da kyau a tsakanin idansa an rubuta kalmar kafir ko ya zama kalmar kafun da fa'un da ra'un ararrabe ko kuma a hade a ce kafir to a haka zai zo kowa zai iya karantawa kowa zai gani da wanda ya iya karatu da wanda bai iya karatu ba kowa zai ga an rubuta a gaban agoshinsa cewa wannan mutumin kafiri ne da haka za a fara gane shi a takaice ɗan uwa masu albarka hadisai da yawa sun zo akan bayani kan fitinan dajjal hadisai sun nuna mana cewa wannan dajjalin matashi ne rajulun shab matashi ne mai jini a jika ba da tijo bane ba kuma yaro bane a matashi ne wanda yake da jini a jika daga irin dan shekara 25 zuwa can 40 matashi ne wanda yake da jini a jika sannan kuma ahmar yana da jan fata jani fari ne amma jan fata yake da shi sannan kuma yana da katon kai ja'dur ras yana da katon kai sannan kuma yana da katon goshi sa'annan ko mutum ne gajere shi ba dogo bane shi ba gajere ci a mutum ne gajere haka yana da karfaffen jiki haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ringa siffanta shi sai yace mamsuhul aini al-yumna idan sa na dama an shafe shi ga nan gurbin idanun amma kuma babu shi kana ganin idan sa bi yadda dan adam yake da shi amma idan sa na dama an shafe shi ba a ganin sa ga gurbin kana kallo amma baya gani da shi yana gani ne ta ina ta idan sa da hagu wannan idan da kake gani ba wai shafe shi akai ba ko wani abu bane aka Allah madaukakin sarki ya halishe shi da shi sa'annan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa dukkan wani mumini dukkan wani musulmi da ya iya karatu ko bai iya karatu ba zai gane wannan dajjal in ta waɗannan kalmomi guda uku da aka rubuta a cikin goshinsa mumini wanda ya imani da Allah ya yadda da Allah zai fahimci cewa wannan mutumin dajjal ne da zai batar da mutane amma wanda za su bi shi kuma su ne jahilai waɗanda suke saba wa Allah subhanahu wa ta'ala dajjal zai fito ta ɓangaren yammacin duniya ta wani gari da ake kiran shi Khurasan mutane 70,000 ne za su bi shi a cikin Yahudawa Yahudu Asbahan Yahudawan da suke zaune a kasar Asbahan 70,000 za su bi wannan mutumin din mafi yawa waɗanda za su bi Dajjal su ne Yahudawa sa'annan kuma sai waɗanda wato al-ajam in aka ce al-ajam su ne waɗanda ba larabawa ba to mafi yawa waɗanda za su bi shi sa'annan kuma da mutane ɗaiɗai ku da za su dinga bin Dajjal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana haka a cikin hadisi ingantacce wanda Imam Muslim ya ruwaito sa'annan kuma a hadisin da Imam Tirmidhi ya ruwaito ya gaya mana cewa lallai Dajjal zai fito ne ad-dajjalu yakhruj min ardin bil mashriq Dajjal zai fito a wani gari ta yammacin duniya wadda ake kiranta yuqalu laha Khurasan yattabi'uhu aqwamun ka'anna wujuhahum majanul mutraqa mutane da yawa ne za su bi wannan ficinannen mutumi da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi a cikin al'umma mafi yawan waɗanda za su bi Dajjal su ne wato mutanen ƙauye waɗanda jahilai ba su san Allah subhanahu wa ta'ala ba da kuma mata domin mafi yawa waɗanda suke rayuwa ba a cikin mutane ba waɗanda suke rayuwa a jeji a ƙauyuka waɗanda ba su yi karatu ba mafi yawa ko da a cikin gari ne kuwa za ka samu waɗanda suke rayuwa suna rayuwa wasu ba su san ma addini ba ba su san ya za a yi su bauta wa Allah ba to irin waɗannan jahilai su ne za su fi bin masihar Dajjal حديث يا إنكنت من ضعل صلى الله عليه وسلم كتوى إن من فتنة الدجال أن يقول للأعراب أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك يتشهد إذا تكن فتنة الدجال شيني إذن يذو ذي ذو يساموان دباشد الديني بيسان ما وانيني ألا با بيسان كذا با سيرين كتشي مسا شيد الدجال سيتشي مسا ينذو إذننا tayar maka da babanka da mahaifiyarka zaka yadda da ni cewa ni Allah ne sai ce eh zan yadda nan take kawai shikenan fa yatamassalu lahu shaytanani fi surati abihi wa ummihi shikenan sai suranta masa su shedanu guda biyu a suran mahaifinsa da kuma mahaifiyarsa sai ce ku tashi shikenan sai su tashi sai ce to ga sunan iyayensa ne sat su ne shikenan sai imani da shi sai bi shi bayan sun tashi abinda za su dinga fadi shine ya bunai ya kai danmu ittabi'uhu fa innahu rabbak wa'annan iyayensa guda biyu ne za su ce masa ka bi shi ai ubangijinka ne wannan hadisi ne ingantacce wanda Imam Ibn Majah ya ruwaito shi kaga wannan fitina ce mai girma abinda ya shafi mata kuma da su ne za su fi yawan bin Dajjal shine saboda duk wani abu da ka sani na abun da ya shafi son bid'anci da son abubuwa na kele-kele da biki-biki zaka fi samu ya fitowa ne daga wajen mata to shi kuma she iblis dajjal zai zo da irin waɗannan kawan abubuwa din domin zai zo da irin abubuwa na kide-kide zai zo da abubuwa na abun da za su dinga jan hankalin mata su koma zuwa gare shi sai dinga iban su wanda mata da yawa za su dinga bin dajjal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da Imam Ahmad ya rawaito manzo Allah yake cewa yanzilu dajjalu fi hadhihi sabakhati bimarraqnah fayakuna aktharu man yakhruju ilayhi an-nisa manzo Allah yace mafi yawa wadanda za su bi dajjal sune mata hatta inna ar-rajula la yarju'u ila hamimihi hatta mutum zai dawo gidansu yayi sauri ya dawo gida abinda yake ri abinda yake shine wa ila ummihi wa ibnatihi wa ukhtihi wa ammatihi zai dawo domin yazo ya riskar da mahaifiyarsa da kuma yarsa da wadda matarsa kai har ma da ƴan uwansa babanansa ko umominsa abinda zai dinga musu shine sai samu waje sai ya daure su ko ya kulle su a cikin daki saboda mi mukhafata an yakhruja ilayhi tsoran kada su fita su ma su je su bi dajjal yanzu da za a fito gari ana kide-kide ana waye-waye zaka ga mafi yawa waɗanda suke bin dajjal waɗanda suke bin waɗannan abubuwan sune wa sune mata yasa zaka ga abin daga cikin abin da iyaye da kakanni suke nunawa shine ai dajjal idan ya zo da kida zai bi shikenan dajjal ya ibi nasa ya nasa to da haka zai zo kuma mafi yawa waɗanda za su bi zaka ga mata ne Allah ki yashe mu to mutum zai zo yana kulle matarsa da ƴaƴansa da uwarsa a cikin daki saboda kada su fita su bi dajjal wannan babban fitina ce daga cikin fitinar dajjal mafi girma shine annahu yad'i nubuwa yana iddi'a'in cewa shi ma annabi ne yana iddi'a'in cewa ai shi ma Allah ne yana iddi'a'in wannan yana halitta kuma yana rayawa kuma yana matarwa daga cikin abin da nassin hadisi yazo mana da shi shine zai zo ya samu mutum a kwance a cikin kabari sai ce wane tashi tashi ma sai kaga mutum kuma ya tashi ya fito a cikin kabari da ransa mutum yana tsaye sai ce mutu sai kuma ka mutu wa mai rayarwa Allah ba mai irin wannan sai Allah ba mai kashewa kuma sai Allah duk siffofin Allah yana da su to kaga duk wanda ya maka wannan ai zaka ce zaka bi shi to babu wanda zai gane wannan ya tsira daga fitinar sa sai wanda ya bi Allah subhanahu wataala akai shedan ko kuma mu ce dajjal zai zaga duniya zaman da zai yi a duniya kwana 40 ne kacal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ya mana cikin hadisi ingantacce wanda Imam Muslim ya rawaito hadisin An-Nawas ibn Sam'an Allah ya rada shi hadisin dake ambato abin da ya shafi fitinar dajjal sahabbai suka ce da manzon Allah wama lubthuhu fil ard kwanaki nawa dajjal zai yi ko shekara nawa dajjal zai yi a ƙasa a duniya sai manzo Allah sai ya ce 40 yawman kwana 40 zai yawmun ka sana rana da za a yi zaman shekara guda ne jimawan da rana za ta yi tun daga fitowar ta kafin ta fadi sai an yi shekara guda ba ta fadi ba yawmun ka sana rana da shekara guda ne sahabbai suka tambaya to ya za a yi da ibada ya za a yi da sallah sai manzo Allah ya ce ku dinga kirdado sai ku duba yanzu lokacin azhar yayi bari mu yi sallan azhar la asar yayi bari mu yi magariba ta yi bari mu yi isha ta yi bari asuba ta yi yau juma'a ne to bari mu yi sallan juma'a haka za ku dinga kirdado har shekara guda wa yawmun kashar in aka zo washe gari kuma kwana na biyu kenan ko to shi kuma zai zama kamar wata guda ne wa yawmun ka jumu'a wata ranan kuma sai ta zo kamar juma'a juma'a da juma'a za a dauki sati guda wasairi ayyamihi ka ayyamikum sauran kwanakin kuma zai zama kamar sauran kwanakin ku ne. Kaga wannan babbar fitina ce. Ace shekara guda a rana daya za a yi shekara guda? Wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala. To fitinar Dajjal tana da girman gaske, tana da tsanani ga dan Adam. Shi yasa duk annabin da yazo babu wani annabi da Allah ya aiko shi tun daga kan annabi Adam har zuwa kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kowannen su sai ya gaya wa mutane ku nisanci fitinar Dajjal, ku ji tsoro fitinar Dajjal, kada kai gadaran cewa ai kai kana da imani, kai kana da kaza. To anan irin wannan fitintun ne kuma Allah zai jarabci imaninka. Shi yasa daga cikin abin da ake nuna wa mutane shine, in kana so ka tsira daga wannan fitina na Dajjal shine kai riko da Alkur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah madaukakin sarki cikin suratul Zukhruf yace mana fastamsik billazi uhiya ilaik, ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ma dukkan musulmai shine kai riko da abin da aka yi maka wahayi da shi shine Alkur'ani. Kai riko da Alkur'ani bisa fahimtar magabata na kwarai. ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. دوار da riko da maganar Allah da igiyar Allah, to lallai wannan ya riko da wato igiya mai karfi, ya riko da hanya madaidaiciya. Ka san wane ne Allah, ka san ya zaka yi ka bauta masa, ka san siffofin Allah da abubuwa duka, ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma mu gane kamar yadda muka ambata, Dajjal mutum ne kamar kowa, yana ci yana sha duk abun da dan Adam yake yi yana yi, yana bacci yana komai, duk abun da dan Adam yake yi yana yi. Kuma mutum ne da zai zama cewar wanda yake da ido daya kamar yadda muka ambata. Allah subhanahu wa ta'ala kuma shi kuma ba haka yake ba. Kuma babu wanda zai ga Allah a duniya, babu shi. Idan da za a gani kuwa, to da annabi Musa shi ne aula da zai gani. Amma da ya ce ya Allah ina so in ganka, Allah sai ya ce masa to ka dubi wannan dutsen, fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani, in dutsen nan ya zama daidai ba abun da ya same shi to za ka gani. Falamma tajalla rabbahu ja'alahu dakka, Allah da yayi nufin ba ma ya hau bane ba, yayi nufin zai hau kan dutsen, dutsen sai ya zama gari. Nufi kawai Allah yayi sai ya zama gari. Kaga annabi Musa bai gan shi ba, bai ga Allah ba. Babu mai ganin Allah a duniya, sai in ka mutu nan ma sai an shiga aljanna. Karshen jin dadi da an aljanna za su samu shine ganin Allah. Bayan an gama komai mun shiga aljanna gaba ɗayan mu, sai a zo kuma a zo a ga Allah. Allah sai yayi shamakin da ke tsakaninsa da mutane, shine wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira, ranan da fuskoki suke haske suke murna, ranan da za su ga ubangijinsu. Allah madaukakin sarki ya nuna mana wannan rana da alkhairi. Don haka kowa zai ga Dajjal, da mumini da kafiri, kowa zai gan shi. Da haka abu na biyu da za ka bi wajen tsira daga fitinan Dajjal shine ka nemi tsarin Allah daga fitinan Dajjal. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewar idan aka zo yin tahiyya, kamar yadda ya zo cikin riwayar Muslim, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan aka zo tahiyyan ƙarshe, yace ku nemi tsarin Allah daga abubuwa guda hudu. Sai yace ku ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam, ya Allah ina neman tsarinka daga azaban jahannama, wa min azabi alqabr, ya Allah ina neman tsarinka daga azaban kabari, wa min fitnati al-mahya wal mamat, ya Allah ina neman tsarinka daga fitinar rayuwa da kuma mutuwa, wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal, ya Allah ina neman tsarinka daga sharrin fitinar Dajjal. Waina abubuwa guda hudu ana so ka nemi tsarin Allah da su a cikin me? A cikin tahiyyanka na ƙarshe. Abubuwa ne masu bala'i: jahannama, azaban kabari, fitinar rayuwa da mutuwa. Rayuwa akwai fitintinu a cikinta, ka nemi tsarin Allah daga cikin ta. In mutum ya mutu akwai fitintinu da bayan mutuwan kanta akwai fitintinu da za su faru da dan adam, dole ka nemi tsarin Allah da shi. Babban bala'i kuma shine fitinan masihad dajjal. Wallahi kana rayuwa ko ka mutu baka tsira daga fitinansa ba, kuma ko ina zai shiga. Makka da Madina ne kawai manzo Allah ya ce ba zai shiga ba. Kai kenan har garin ku sai ya je, kar garin ku sai ya je, yazo inda aka busune ku yazo fitina ne. Baka sani ba fitinar akan kaza ta yi kowa, sai yazo makabartan garin ku yace duk ku tashi, kuma kana ciki ba fitina bace, kuma kowa ya tashi cewa ini ne, yace shine Allah, kuma ya fadi abubuwan da Allah shine mai iya yi. Kuma ai anan a samu wanda yace ya imani, wani kuma yace bai imani ba. Da haka mutun ya nemi tsarin Allah subhanahu wataala daga fitinan dajjal. Abu na gaba na yadda zaka samu tsira daga fitinan dajjal shine ka haddace ayoyi guda 10 na farkon suratul kahfi. Ayoyi guda 10 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cikin riwayar Muslim, manzo Allah ya ce idan kuka hadu da dajjal ku karanta masa ayoyi guda 10 na cikin suratul kahfi, ku karanta masa wannan ayoyi. To mutum idan ya haddace su yana karanta su yana aiki da su, to Allah zai tsare shi daga fitinan dajjal. Abu na gaba yadda zaka sake samun tsira, in ka ji shi ya fito daga wani gari to ka kare nisa da shi. In ka ji shi daga Maiduguri to ka kare nisa, ka tafi Lagos kawai, karma ku haɗu da shi. Haɗuwa da shi fitina ce, bala'i ne. Manzo Allah ya ce ku yi nisa da shi, kana jinsa ta arewa to kai kudu, dan ka bi ta yamma ma za ku iya haɗuwa. To sai kai kudu, in ya biyan maka ga kai gabar kenan, kun dai hannun riga da shi gaba daya. Wannan shine ita ce rayuwar mumini, ba yadda za a yi ka haɗu da shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana duk lokacin da ka ji dajjal ya bayyana to kai kokarin ka nisance shi. Kwana 40 zai yi amma sai ya jarabci al'umma, sai ya fitini kowa, kuma ko ina sai ya shiga. Yana nan ya ta rayuwarsa da fitintininsa. In zai je ya shiga Makka da Madina ba zai iya shiga ba. Munafukan da suke zaune a cikin Makka da Madina sai duniyar ta musu kunci, ta musu wahala, sai su ji ba za su iya zama a cikin Makka, sai su fita, shikenan sai su bi dajjal. Shi kuma idan ya tafi can Sham, Palestine, za su haɗu da sai ya zo babu Lud, wani kofa ne da ake kiran shi babu Lud, sai su kicibis da annabi Isa alaihi salatu wassalam. Shikenan daman nemansa yake, kuma sun haɗu, to anan sai ya kashe shi. Ya gama ɗan shafe shi gaba ɗaya ke, yanzu kuma me za a dawo yi? Sai kuma dole a sake dawowa sabuwar da'awa ta karantar da mutane addinin Allah, saboda ya rikita duniya, an zama kafirai, an saba wa Allah, duniya ta zama ta iri. So daga nan kuma a sake shimfiɗa wani doro na adalci da annabi Isa zai yi, a sake samun wata fitina ta Ya'juj da Ma'juj ta zo, haka fitintunan za su yi ta tafiya har duniya ta tashi. Allah ya kiyashe mu. Ci gaba da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga wannan fitinar dajjal gaba ɗaya. Mu ta roƙon Allah, Allah maɗaukakin sarki kada ma ya haɗa ka da shi a cikin rayuwa, akwai ko bayan ka mutu. Ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya kare mu gaba ɗaya, Allah ya sa mu wani lafiya, Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya, Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu ya kare mu daga dukkan wata sharri na fili da na ɓoye. Allah shiryar da shugabannin mu, in masu shiriwa ne da kuma ba masu shiriwa bane, Allah canza mana su da waɗanda suka fi su alkhairi. Allah maɗaukakin sarki ya albarka a rayuwar mu, mamatanmu Allah ya ji kansu, Allah ya gafarta musu, Allah ya haskaka kabarinsu, wanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya, Allah ya sa wannan rashin lafiya zama zakka a gare su. Allah maɗaukakin sarki kuma ya kare mu da kariyarsa, Allah ya tsare mu da tsarewarsa, Allah maɗaukakin sarki ya samu wani lafiya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, qumu ila salatikum yarhamukumullah.